أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا ينوا إن من قيسوا تعدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa da ganin damansa ya kaddari haduwarmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna safiyan 1 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da safiyan 1 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Allah cikin ikonsa ya hada mu a wannan masallaci mai albarka, anan masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi, karkashin jagorancin kungiyar Nisa'u Sunna ta jihar Bauchi, domin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma ga ƴan uwa da iyaye mata. A asali, kamar yadda muka sani, wanda ya kamata ya gabatar da wannan tafsiri ko kuma ya saba gabatarwa shine Malam Ibrahim Hanafi, kuma a bana wani uzuri mai karfi ya tare shi saboda jarabawa da yake da su a makaranta. Wannan ya sa ba zai samu dama na gabatar da wannan darasi ba, kuma ya roki cewa da in zo ni in wakilce shi wajen gabatar da wannan darasi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da zamu ambata, ya kuma yi mana jagoranci, yi mana albarka. Abu na farko dai, kamar yadda muka yi ta jin wa'azozi da hudubobi na malamai game da wannan wata da muke ciki a yau, watan Ramadan, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama na halartar watan Ramadan, to babu shakka Allah ya gama masa ni'ima. Abinda ake fata gare mu shine mu dage mu tashi tsaye wajen ribatar falaloli da darajoji da suke cikin wannan wata mai albarka. Wannan wata wata ne da Allah ke rabar rahama da gafara a cikin sa. Allah yana raba aljanna, yana yanta bayinsa daga wuta a cikin wannan wata. galibi kamar yadda muna yawan jan hankalin mata, da yawa-yawan mata a cikin watan Ramadan sun fi muhimmantar da abin da ya shafi girke-girke kan ayyukan ibada. Mafiya yawan mata idan Ramadan ya zo, to lokutansu gaba ɗaya yana ƙarewa ne akan abin da ya shafi girki. Galibi rayuwarsu tana ƙarewa ne akan haka, tun daga safiya za ta fara wanke-wanke har zuwa azahar tana wanke-wanke, can ta ɗauki gyaran kayan miya, ta gama ta ɗauki tsintan shinkafa, ta gama zuwa azahar la'asar ta shiga kitchen, daga nan kuma ita da gama girki, tun bayan la'asar ita da gama girki sai kuma bayan magariba. Har wani lokacin ma har a zo shan ruwa ma a sha ruwa a gaggauce, wani girkin ba a sauke shi ba. Saboda me? Saboda rashin tsari da kuma rashin tsayawa a kula da yadda lokaci yake da tsada a cikin watan Ramadan. Saboda haka wajibi ne mu tsaya mu ribanci abin da ke cikin wannan wata na alkhairai da kuma albarkatu da ke cikin wannan wata. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana albarka, ya sa albarka a cikin rayuwarmu, ya kuma ba mu dama da iko na ribatan fanaloli da albarkatu da ke cikin wannan wata. Muna roƙon Allah kamar yadda ya nuna mana farkon wannan wata lafiya, Allah ya nuna mana ƙarshensa lafiya. Allah ya sa mu yi azumi cikin aminci, mu yi azumi cikin kwanciyar hankali, ya ƙaro mana aminci da zaman lafiya da arziki mai albarka. Waɗanda suka rigaye mu tsakanin bara da bana da sauran shekarun da suka gabata, muna roƙon Allah ya musu rahama. Daga cikin wanda ya wajaba mu yi mishi addu'a shine babban limaminmu na wannan masallaci, Imam Ibrahim Idris, wanda Ramadan na bara muna tare da shi, amma bana kuma Allah ya karɓi abin shi. Muna roƙon Allah ya mishi rahama, Allah ya gafarta mishi, Allah ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kabarinsa, ya yafe mishi kurakuren shi da laifuffukan shi baki ɗaya. Sannan akwai malaminmu Malam Hamza Muhammad, sarkin malaman ajiya, wanda shi ma ya zama dole akan mu yi mishi addu'a. Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya haskaka makwancin shi, Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi. Abinda ya yi na alkhairai gaba ɗaya muna roƙon Allah ya cika mishi ladan shi, kurakurensa Allah ya yafe masa, Allah ya alkinta masa bayansa. To insha Allah ta'ala a iya wayannan kwanaki da muke da su na watan Ramadan, saboda watan Ramadan wata ne na Alkur'ani, babu darasi mafi muhimmanci da za a gabatar a watan Ramadan kamar darasin Alkur'ani. Saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa, idan watan Ramadan ta kama, mala'ika Jibrilu yana zuwa ya same shi su yi bitan Kur'ani. Ashe kenan mu ma da muke koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya kamata mu yi koyi da shi wajen wannan aiki na alkhairi. Idan watan Ramadan ta zo, mu rungumi Alkur'ani yadda ya kamata, mu yi bitan Kur'ani bita mai kyau, mu lazimci Alkur'ani, mu lazimci karatunsa da tafsirinsa da sauraron shi da kuma aiki da shi. Allah ya bamu albarkan Kur'ani. Insha Allah ta'ala suran da zamu dauka mu yi tafsirin ta gurgurdan abinda Allah ya ga dama ita ce Suratul Ahzab. Suratul Ahzab sura ce wacce take madaniya, ma'ana an saukar da ita bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina, kuma tana da ayoyi guda 37. Sannan kuma a jerin giyan surorin Alkur'ani, idan ka dauko lissafi daga bangon dama, to Suratul Ahzabi za ka samu ita ce sura ta 33. Sannan kuma a jerin giyan sauka, domin susurorin Alkur'ani yadda suke a jere a cikin Kur'ani ba haka aka saukar da su ba, yadda aka saukar da su ba haka aka jera su ba, an saukar da su daban-daban, sannan aka jeranta kowace sura aka ajiye ta bisa ga munasaba da suran da take gabaninta da kuma suran da take bayanta. To Suratul Ahzab wajen jerin giya na ayoyin Kur'ani ita ce sura ta 33, ta zo bayan Suratul Sajada, daga ita kuma sai Suratul Saba wajen yadda aka jeranta su a musafin Kur'ani. Amma yadda take wajen sauka ita ce sura ta 90 bayan saukarwa, an saukar da ita bayan sura, wato sura ta 90 bayan an saukar da Suratul Anfali, sannan daga ita kuma sai aka saukar da Suratul Ma'ida. Aga Suratul Anfali ita ce sura ta 10 a jerin giyan surorin Kur'ani, Suratul Ma'ida ita kuma ita ce sura ta 5 daga Fatiha, Bakara, Ali Imran Nisa'i sai Maida ita ce sura ta biyar to an saukar da suratul ahzab bayan an saukar da suratul anfal sannan kafin a saukar da suratul maida wajen sauka suratul ahzabi ta riga yi suratul maida amma wajen jerin giyan ayoyin surorin qur'ani kuma suratul maida ta riga yi suratul ahzab suratul ahzab kamar yadda muka ambata tana da alaka da suran da ta gabace ta ita ce suratul sajada a cikin suratul sajada karshe karshen suran Allah ta'ala ya rufe suratul sajada da yimma annabi sallallahu alaihi wasallama umalli da cewa ya kauda kai game da abin da ya shafi kafirai ya kuma jira wato jiranyi yadda Allah ta'ala zai saukar musu da azaba da kuma yadda Allah ta'ala zai azabtar da su wannan shine abin da Allah ya cike suratul sajada da ita kamar yadda yake cewa waya kullu mata hadal fathu in kuntum sadiqin
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم
a cikin wannan sura ta suratul sajada karshen suran take kafin suratul ahzab kenan mun ga Allah ya rufe ta da bayani akan azaban da Allah ta dirma kafirai da yace fa alif anhum wantazir innahum muntazirun ka kauda kai game da barin su sannan kuma ka jiranyi azaban da Allah zai saukar musu domin su ma suna jiran azaban Allah to farkon suratul ahzab sai Allah madaukakin sarki ya fara da bayani ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar yayi biyayya makafirai da munafikai kamar Allah yana maimaita masa irin umarnin da ya bashi a karshen suratul sajada wannan sura ta suratul ahzab tana kunshe da abubuwa kamar guda uku galibi ayoyin suratul ahzabi tana kai komo ne tsakanin abubuwa guda uku abu na farko shine al'adabul ijtima'iyya shine wato ladduba da ya kamata al'ummar musulmi ta siffanta da su irin yadda ya kamata musulmi ya kasance da irin yadda ya kamata zamantakewa ta kasance tsakanin musulmai da junansu da irin yadda ya kamata zamantakewa ta zama tsakanin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da irin yadda ya kamata musulmi ya girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama a karan kansa ya kuma girmama iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kuma irin maganganun da ya kamata su dinga yawo tsakanin mu'mini saboda haka wannan shine abu na farko da suratul ahzab take kunshe da shi tana koya mana laduba kyawawan dabi'u yadda ya kamata musulmi ya kasance da yadda ya kamata musulma ta kasance da yadda ya kamata musulma ta dinga bayyana kamar yadda zamu ji akwai ayoyin hijabi a cikin sura din akwai kuma yadda ya kamata mace ta kasance mai hakuri da juriya da duk abin da ta samu a gidan mijinta komi karancinsa sannan abu na biyu suratul ahzab tana koyar da mu al ahkamu tashri'iyya hukunce na ubangiji tunda a farkon suran Allah ya ce mu annabi yayi ya zama mai tsoron Allah kar kuma yi koyi da kafirai Allah ya nuna mana wajibcin bin wahayin da ya saukar ya nuna mana hukunce na zihari tsakanin mata da miji ya yi matansa zihari ya kuma kawo hukunce na tabanni shine mutum ya tsinci wani da ko kuma wani ya mutu ya bar masa wani da sai shi ya raini dan sai ya sa ma dan sunansa madadin ya dinga kiran dan da sunan babansa sai kira shi da sunansa wannan shine tabanni zamu ji hukunce shi a cikin wannan sura sannan zamu ji yadda hukunce wani bangare na raban gado a cikin sura sannan kuma zamu ji yadda Allah madaukakin sarki ya nuna mana falalan yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda Allah ya wajabta wa mace ta zama mai sanya hijabi da tsafta irin ta musulunci da yadda ya kamata musulmai su kasance wajen ibadarsu da sauransu sannan kuma akwai wato akhbarus sira shine darasi na uku shine tarihi suratul ahzab tana kunshe da tarihi domin asalin suran ma sunanta al ahzab an sa mata suna ne daga sunan yaki ghazwatul ahzab yaki na khandak da ya faru tsakanin banu quraiza da kuma yadda suka warware alƙawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sannan akwai kissa ta Zaid bin Haritha da kuma matansa Zainab bintu Jahsh wanda ya sake ta kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aure ta. Saboda haka wannan suran wato ana kiranta da Suratul Ahzab saboda haka. Sannan ana kiranta da Al-Fadhiha. Al-Fadhiha wato mai tozantarwa kenan saboda ta tozantar da munafikai. Ta wulakanta munafikai, ta tozalta munafikai. Allah ya tsare mu daga sharrin munafikai. To insha Allah ta'ala kai tsaye zamu shiga cikin wannan sura. Kafin mu shiga wannan sura zamu ga kamar yadda muka ambata suran tana da ayoyi guda 37. Amma al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi daga sahabi wato Ubayy ibn Ka'ab Allah ya kare yadda a gare shi cewa wani daga cikin daliban su da ake kiran shi da suna Zirru ya tambaye shi yace da shi ka aina taqra'u suratul ahzabi ai au ka aina ta'udduha a tunaninka suratul ahzabi ayoyinta sun kai nawa qala 73 sai yace ai ayoyin suratul ahzabi ayoyi ne guda 37 qala sai yace qattu wallahi laqad ra'aytuha wa innaha latu'adilu suratul baqara yace naga suratul ahzabi lokacin da Allah ya saukar da ita tsawon suran ta kai suratul baqara mun ganin tana da ayoyi guda 37 suratul baqara kuma tana da ayoyi guda 286 yace amma lokacin da aka saukar da ita yawan ayoyinta sun kai yawan ayoyin suratul baqara to amma saboda ka'idan Allah ta manan sah min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha Allah yana shafe wasu ayoyi da ya saukar alqur'ani bayan an saukar da su wasu ayoyin a shafe tilawun su a bar hukuncin su zalla kamar yanda yace wala qad qara'na fiha daga cikin ayoyin da da suke suratul ahzabi amma aka shafe su akwai Allah yace ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalan min Allah wallahu alimun hakim akwai wannan ayan cewa duk wanda ya aure namiji ko mace kuma yayi zina to ku jefe su sai sun mutu sakamako daga wajen Allah kun ga yanzu wannan ayan ayan shafe tilawanta amma hukuncin fa yana nan ba a shafe shi ba sannan akwai ayan da an shafe hukuncin sai aka bar tilawan kamar ayan suratul baqara walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj Allah ya saukar da ayan yace duk wanda ya mutu ya bar mata to ta kabanta shekara guda to sai aka shafe hukuncin sai aka bar tilawa sai zamana ayan da ta shafe hukuncin tai tace ayan ta zo gabaninta walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sai aka maida shi ya zama ta kaba ta zama wata hudu da kwana 10 akwai kuma ayan da an shafe tilawan an shafe hukuncin ta gaba daya babu hukuncin kuma babu tilawa to wannan ayan ta suratul ahzabi ita an shafe tilawan amma hukuncin yana nan saboda haka yace to tsawon suratul ahzabi ada tsawonta ta kai tsawon suratul baqara ayoyinta sun kai yawan ayoyin suratul baqara suratul baqara kusan izu 5 dan kadan ne babu to amma Allah ya dinga ragewa aka dinga shafe wasu ayoyi har ta dawo sauran ayoyi guda 37 dalilin saukan wannan suran kuma al-Imam Ibn Jarir At-Tabari Allah ya mishi rahama wanda shine malamin farko da ya fara rubuta littafin tafsiri a duniya ya rubuta littafin tafsiri mai suna Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an ya kawo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare su yace mutanen Makka kafiran Makka kenan daga cikin su kuma akwai Al-Walid ibn al-Mughira da Shayba ibn al-Rabi'a sun nema daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa batun kiran da yake zuwa ga musulunci ya fasa idan ne kira zuwa ga musuluncin nan za su raba dukiyoyin su za a hado da dukiyar Walid ibn al-Mughira da Shaybatu ibn al-Rabi'a tunda su masu kudi ne a cikin garin Makka to za a hada dukiyar su waje daya sai a raba biyu sai a bashi rabi amma batun kira zuwa ga bautan Allah shi kadai dan Allah ya bari kenan za su sai da awar kenan munafikai kuma suka tsoratar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in bai bar kiran da yake zuwa ga musuluncin nan ba to za su kashe shi to shine Allah sai saukar da wannan aya kamar yadda zamu ji ayoyin farkon suratul ahzab. Sannan wasu daga cikin malamai suka ce ayoyin sun sauka ne dangane da Abu Sufyan da Ikrama dan gidan Abu Jahal da Abu al-A'war as-Sulami. Abu Sufyan kafin ya musulunta sun zo cikin garin Madina bayan an yakin Uhudu, sai suka sauka a wajen Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda shine Za'imul Munafiqin kenan, Amirul Munafiqin. Duk wani munafikin wannan al'umman to na karkashin tutansa shine shugaban munafikai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aminta da su kan cewa su zo su tattauna da shi. To sai suka fara sauka a wajen Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lanatullahi alaihi. Suka je suka tsara yadda za su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To sai suka samu rakiyan Abdullahi ibn Sa'd ibn Abi Sarh da kuma Dum'atu ibn Ubayrik. Suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce ya manzon Allah, ya kai Muhammadu, abinda muka zo shine muna so ka daina aibata allolinmu gaba daya, da Manata da Uzza da Allata, ka daina sukan su, ka fito ka ce ma mutane ai wa'annan alloli ne wanda suna da tasiri, ababen bauta ne, suna da alfarma a wajen Allah, ka ce ma mutane su rike bautan gumaka, mu kuma sai mu barka ka je ka ci gaba da bautan ubangijinka, ba mu ba kai ba ruwanmu da kai. Umar ibn Khattab yana zaune sai ya ce ya Rasulullah, wannan kai ka ba mu izini mu kashe su, ku zo ku tsaya a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi domin ya kira zuwa ga bautan Allah, kuma ku ce wai ya ce ma mutane su rike Lata da Uzza da Manata, ya Rasulullah kai ba mu dama mu kashe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ai mun yi alkawari tsakanina da su, idan ku akai alkawari tsakaninka da wasu mutane za su shigo wajenka ku tattauna, to suna cikin tsaronka, ba yadda za a yi ka taba su, in ma wasu sun kawo musu farmaki to za ka tare musu. Umar ibn Khattab sai ce da su, ukhruju fi la'natillahi wa ghadabihi, ku fita daga cikin garin Makka, kuna daga cikin garin Madina, kuna cikin sinuwan Allah da fushin Allah, Allah ya la'ance ku, Allah ya fushi da ku. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Umar ibn Khattab ya ce ka raka su har su fita daga cikin garin Madina, kar wani abu ya same su. To shine sai Allah ya saukar da wa'annan ayoyi da zamu ji. Malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wa'annan ayoyi guda uku na farkon suratul ahzab. Sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi, Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan annabi mai daraja, ya kai wannan annabi mai matsayi, ittaqillaha, Allah ya ce ka ji tsoron Allah, ka kara tsoron Allah akan wanda kake da shi, wala tuqil kafirina wal munafiqin, Allah ya ce kar kai biyayya ma kafirai, kar kai biyayya ma munafikai, abinda kafiran nan suka bujiro maka da shi na tallan cewa ka bar su kan allolinsu ka yabe su, za su baka rabin dukiyoyinsu, da kuma yadda munafikai suka tsoratar da kai cewa in baka bar sukar allolinsu ba za su kashe ka, to kar ka yi musu biyayya, kar ka koma kana yaban allolinsu dan ka samu abin da kafirai suka yi maka addu'a suka yi maka alkawari, kar kuma ka koma kana yaban allolinsu domin ka tsira daga abin da munafikai suka yi maka barazana akai. Inna Allah, Allah ya ce ka sani lallai Allah kana aliman hakima, Allah ya kasance tuntuninsa kuma har yanzu kuma har gaba har abada aliman, Allah masani ne hakima, Allah kuma mai hikima ne, duk abin da kaga Allah yayi to yayi shi ne bisa ilimi bisa hikima, babu wani abin da Allah zai zantar da shi wanda za a ce babu ilimi babu hikima a cikin sa. Sai Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbika, sannan kuma ka bi abin da aka yi maka wahayi daga wajen Ubangijinka, kar ka bi wani abu sabanin abin da Allah ya maka wahayi, inna allaha lallai allah kana bima ta'maluna khabira allah masani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa duk wani abin da kuka aikata to allah yana sani da shi kar ka damu da barazanan kafirai kar ka damu da barazanan munafikai kar ka damu da cewa kafirai ko munafikai sun yi maka alƙawarin za su baka wani abu a'a wa tawakkal ala allah allah yace kowai ka dogara ga allah ka miƙa lamuranka ga allah allah ya ishe ka wa kafa billahi wakila allah ya isa ya zama abin dogaro to wayannan ayoyi guda uku idan mun dauke su zamu ga suna koyar da mu darussa masu yawa abu na farko a farkon ayan allah yace ga annabi ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja wannan yana nuna mana ladabi wajen ambaton sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda Allah da kansa yake girmama annabi yake darajanta annabi yake mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ka dauki ayoyin qur'ani kaf babu inda zaka ji Allah ya kira annabi ya ce masa ya muhammadu babu duk inda ka ji muhammad a cikin qur'ani to ana bada labari ne akan shi ba da shi ake magana ba amma duk inda ka ji Allah zai kira shi to sai dai ka ji ya ce da shi ya ayyuhan nabiyyu kamar yadda ya faɗa a wannan aya ta farkon suratul ahzabi haka yayi ta maimaitawa a ayoyi da yawa a cikin alqur'ani sai dai ka ji ya ce ya kai wannan annabi ko wani wajen ka ji ya ce ya ayyuhar rasul na'am
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul ya ce ya kai wannan manzo kun ga da ya tashi kiransa bai ce ya muhammadu ba sai ya ce ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen wa daga wajen ubangijinka kar ka yi wasa to sai Allah ya ce da shi ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo amma in muka dauki annabawan Allah da manzanni tun daga kan ulul azmi minar rusuli har zuwa ga sauran annabawa da manzannin Allah mafiya yawan su a cikin Qur'ani zamu ji Allah yana kiran su da sunayen su kai tsaye idan ka dauki manzo mafi daraja bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine annabi Ibrahim Allah ya kira shi da sunan sa inda yace ya Ibrahim a'rid an hadha
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
الله يتدشي يا إبراهيم لو كتند الله يزودي هلك دمتنا النبي لوتو Annabi Ibrahim ya nema a sassauta musu a daga musu kafa Allah sai ya ce ya Ibrahim ya kai Ibrahim a'rid an hadha wannan maganar kawai ka batta batun a daga musu kafa a fasa musu azaba ma bata taso ba kawai ka yi haƙuri kaga sai Allah ya kira shi da me ya Ibrahim da sunan sa ne yanka idan muka dauki Annabi Musa kalimullah wanda Allah ya yi magana da shi kai tsaye Allah ya ce falamma ataha nudiya ya Musa
فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى
kunga anan lokacin da annabi Musa yazo zai tattauna da Allah Allah bai ce masa ya rasulullahi ba sai ya ce da shi ya Musa ya kai Musa tare da cewa ai shi din manzon Allah ne amma Allah ya kira shi da sunan shi yace ya Musa annabi Nuhu shine manzon farko da Allah ya fara aikowa duk wani manzo da yazo yayi wa'azi a duniya to yazo ne bayan annabi Nuhu lokacin da Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu ya hada hadda ɗansa a ciki annabi Nuhu ya ce ya Ubangiji ka yi alkawari cewa ba za ka halakar da iyalaina ba kuma alkawarinka gaskiya ne gashi kuma ka hada da ɗana to ya aka yi sai Allah ya ce da shi a'a baka fahimci suwa iyalanka ba sai Allah ya ce qala ya nuhu innahu laysa
min ahlik innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
الله سيجي رشي قال سي الله يجي يا نوح يا كي نوح سورة راكجي إنه ليس من أهلك أي ونن باي دقة شيء يا لنك إنه عمل غير صالح saboda ayyukansa da yake yi miyagun ayyuka ne abinda yake nufi da iyalanka sune mabiyanka wanda suka bi ka almuhim ba sai mun jero duka annabawa da manzannin ba kamar yadda ya kira annabi adam da sunan shi haka annabi yahaya haka annabi zakariya haka annabi isa haka annabi dauda amma duk inda kaji za a yi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'ziman li shanihi sai Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir amma ba inda zaka ji an ce ya Muhammadu to shi yasa mu ma al'ummar musulmai Allah ya hana mu kiran sunan manzon Allah irin yadda muka ga dama Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum
la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allah قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
الله يتدمو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم Allah ya ce kar ku sanya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakaninku ka du'a'i ba'dukum ba'da kamar yadda sashin kuke kiran sashi yadda zan kwala kira ce alaran ma to kada ni ma annabi wannan kira yadda zaki kwala kira ki ce wacce kar ki ma annabi wannan kira la taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da kar ku sanya kiran annabi tsakaninku ya zama kamar yadda kuke kiran sashi kamar yadda sashin kuke kiran sashi Allah sai ya hana mu ya haramta mana wannan saboda haka wannan ya nuna mana yadda Allah da kansa yake girmama sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu ma na daga cikin haƙƙin mu shine girmama sha'anin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk inda annabi yake magana to muryan kowa ta yi ƙasa in ana karanta maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama to kowa ya saurara kowa ya mika wuya a girmama sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama a mutunta shi girmama sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma abinda ake nufi da shi shine kaunarsa da kuma yi masa biyayya abinda yace ayi ayi abinda yace a bari saboda haka ba wai girmama sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin fitowa kan titi ayi iyu ayi a daga murya a jijjiga ayi rawa a tashi a ce mu ne masoya manzo yau ranan haihuwar manzo ya zagayo wannan ba shine girmama sha'anin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin wannan ma akwai wani nau'i na wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki kawai a zo a taru a cikin masallacin nan ayi tarawa maza da mata ana tika rawa sai kuma a kalle ka ce wai wannan an yi ne don girmama ka don girmama ranan zagayowar haihuwarka in dai mai mutunci ne kai to an wulakanta ka in dai kana da mutunci to an wulakanta ka duk wanda ko ya dauki wannan a matsayin girmamawa to dama dan rashin mutunci ne shi Allah ka shirye mu to sai Allah ya ce da annabi ittaqilla Allah sai ya ce da shi ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ka bi dokokin Allah ai Allah ya san annabi na tsoron Allah wa ma ya kai annabi tsoron Allah babu amma Allah ya ce da shi ittaqilla ai dawim ala taqwa ka dawwama tsoron Allah da kake da shi din nan to ka dawwama akai to me ake nufi da tsoron Allah at-taqwa shine imtithalul awamiri wajtinabun nawahi shine duk abinda Allah yace ayi duk abinda Allah yace a bari wannan shine tsoron Allah shine tsoron Allah dan ka kara kankame umarnin ubangiji ka kara kuma nisantar halin Allah to shi tsoron Allah kamar yadda manzo Allah ya faɗa cewa at-taqwa hahuna wa ashara ila sadrihi thalathan annabi yayi nuni zuwa ga kiljinsa yace tsoron Allah anan yake to tsoron Allah yana samun tabbatuwa ne a cikin zuciya idan ya tabbata a zuciya sai kuma alamominsa sai su bayyana a gabbai alamar cewa tsoron Allah ta tabbata a zuciya shine girmama sha'anin umarnin Allah girmama umarnin Allah in dai har za a girmama umarnin Allah ayi abinda Allah yace ayi a bar abinda Allah yace a bari to alama ce ta cewa tsoron Allah tayi me ta tabbata a cikin zuciya. Amma an ganki yanzu kin fito figelgel ba hijabi, daga ce wacce kici tsoron Allah ki dinga sa hijabi, ki yi tsoron Allah anan yake. Wata ma zai ta ce wai tsakanin mu masu sa gele da ku masu sa hijabin wai ba a san mai tsoron Allah ba, sai an je lahira tukunna, anan ne za a gane tsakanin mai gele da mai hijabi wai mai tsoron Allah. To in dai sai an je lahira za a gane, mai amfanin ganewa? Ai da babu amfanin turo manzo, ya bar kowa ya sheke a yayansa. In an je lahira sai a gane waye mai gaskiya waye mara gaskiya. Amma dan a bambance tun a duniya wake tsoron Allah waye mara tsoron Allah, shi yasa aka saukar mana da manzo ya kuma zo mana da shari'o'in musulunci. Saboda haka wannan shine abinda Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda mu ma Allah ya umarce mu da mu zama masu tsoron Allah, kamar yadda yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
الله ينا تشوى يا أيها الذين آمنوا يا قولن دو كي إيماني دا الله اتقوا الله حق تقاته. الله يتشوى كجو سوران الله إيا كرجن سوران الله كي يدو كوكين الله ولا تموتن. Allah ya ce kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna, face kuna musulmai. Ku ji tsoron Allah, iyakar jin tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, ku yi abinda Allah ya ce ku yi, ku bar abinda Allah ya ce ku bari. Da haka Allah ya ce ma annabi ya ayyuhan nabiyyu taqilla, sannan sai ya ce wala tuti'il kafirina wal munafiqin, kar ka yi biyayya makafirai da munafikai. Wannan kuma darasin da zamu koya a ciki shine haramcin kwaikwayon kafirai a komai nasu. Domin duk wani umarni ko hanin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam, in dai ba wani dalili ya zo da ya keɓance cewa wannan umarnin ko hanin ya shafi annabi ne shi kadai ba, to dukkan al'ummarsa kowa ya shiga ciki. Nan da Allah ya ce ma annabi ka ji tsoron Allah, kamar ana cewa ne da kai da al'ummarka ku ji tsoron Allah, kar ka yi biyayya ma kafirai da munafukai, da kai da al'ummarka kar ku yi biyayya ma kafirai, kar ku yi biyayya ma munafukai, kar ku yi koyi da munafukai, kar ku yi koyi da kafirai. Komai naku ya zamana ya bambanta da kafirai da munafukai, kar wani abu naku ya zama yana kama da na kafirai. Amma kun ga yanzu wannan umarnin Allah mun ajiye shi a gefe, komai namu ma in kana son burgewa to a dauko mene, a dauko al'adan kafirai a sako a ciki. Tun daga zamantakewar mu a gida irin ta kafirai ake so a yi, saboda ana ganin cewa ita tafi daɗi. Mu'amala tsakanin mu, kasuwancin mu irin ta kafirai, komai namu irin na kafirai. Kar ma ka dauko maganar biki shi kuma. Wannan kamar yanzu ba bambanci tsakanin musulmai da kafirai. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wanda Allah ya fitsana cikin bayi shine wanda ya dauko al'adar wajen musulunci ya shigo da ita cikin musulmai. Sun fi kowa samun fushin Ubangiji. Daga komai yanzu mun dauke shi, muna so mu dinga koyi da arna, muna so mu dinga koyi da kafirai. In za a yi biki, jeren giyan taruduka da za a yi, to an dauko su ne daga wajen kafirai. Baran ma yanzu wata tsiya da aka dauko sunanta kauyawa, za a yi biki kaga mata sun sanya bakaken riguna da atamfa, zanin atamfa ko sket, su fito suna tikar rawa ana daukan su suna nuna ma duniya. Suna rawa, ga ita ma amarya tana rawa, shi ma angon a zo taro, shi ma ango zai zo ya rike hannun amaryansa su caci su yi rawa, ya juya ta yi rawa, sannan sun gama su je su zauna. Uwar amarya ta fito ta yi rawa, uwar ango ta fito ta yi rawa. Ana ganin ma cewa wai wannan alama ce ta cewa biki yayi albarka, biki yayi jama'a. Shine kawayen uwar amarya su ma su fito su take mata baya, kawayen mama. Su mama an girma amma ba hankali. An girma amma ba hankali. Yanzu wacce ta girma kuma da hankali tsakani da Allah, yaushe za a samu mace da Allah ya yi ta da kunya, a samu mace shekara 45-50 ta fito gaban jama'a tana rawa, in dai akwai hankali. Wacce ta shekara 45 har yanzu bata gama rawa a gaban jama'a ba, to wannan ita sai yaushe za ta yi hankali? shekara 45 har yanzu baki hankali ba. To sannan kuma ita yanzu wannan yarinyar da ta fito duk kunyar macen nan ta cire shi ta ajje shi a gefe ta rungumi danki a gabanki suka yi rawa ta rike suka yi rawa yanzu wannan yar kina tunanin wai za ta ji nauyin dudura miki a shar wannan yar yanzu wai kina tunanin wai zaginki zai mata wahala ai wannan din datsi ne miki albarka ta zage ki ta dudura miki a shar ta zagi uwarki da ubanki ba wani abu bane saboda dama me zai hana ta tayi kunya to tun ran farko tun ran gini tun ran zani ta nuna miki cewa fa ita ba mai kunya bace ita ba mai kunya bace nan ne duk an gama wannan tsiyar an zo da kawayen amarya da abokan ango an cakuru an yi rawa an tashi kowa an ya gama sai ya zo ya ce to ango da amarya Allah ba da zaman lafiya dijan da yake canza kida da waka shine mai rufe taro da addu'a Allah ya ba da zaman lafiya to shaydan ya rufe taro da addu'a to shi yasa duk in an gama wa'annan bukukuwa in fa Allah ma ya so ku da alkhairi shine in an tafi zaman auren bayan wata uku sai ya raba auren to wannan wai Allah ya so ku da alkhairi kenan amma in Allah ya tashi yi musu azaba to sai ya bar su su zauna wallahi in Allah ya tashi sai ya jarabe su da wani shaydanin da ya kuma daura musu bakin sonsa da kaunansa shi ko babu abin da yake faranta mai rai a zuciyarsa sama da sasu bakin ciki su kuma ba yanda suka iya yana kara musu bakin ciki suna kara son shi wannan jarabawan ubangiji in Allah ya so kuma ya tashi musu azaba sai a tafi sai an haifi uku hudu biyar dan auta na shida sai zama shaydani duk wani dan gidan nagartacce ne amma banda wannan guda ɗaya sai zama zakka duk yadda za a yi da shi ko yaya za a yi da shi ba zai zama mutumin kirki ba to wannan shine illa kuma yanzu galibi yanzu in an tara ku iyaye mata wanda ta shekara 30 da aure da wanda ta shekara 20 da yin aure ko 10 ko wani abu makamancin haka tsakani da Allah ta yi ribasin ta koma baya zuwa bikinta wannan shedanincin da ake yi a yanzu an yi a jikinta ba yi ba shi yasa Allah ya rike mata auren shekara 30 ko yaji bata taba yi ba in an samu sabani ma tsakanin da miji su ya su suke sulhunta kansu saboda dama sabani ba yadda aka yi indai an zauna sai an samu sabani to amma menene dalilin da yasa yanzu ke kuma kina da ƴaƴar shekara 17 18 an yi auren ta bayan wata uku an sako ta an koro ta gida me dalili yanzu ke kina ganin naki iyayen da suka rike bikinki aka ji tsoron Allah a ciki baye wannan tsiyan ba ke kina ganin ba gata suka yi miki ba ke yanzu wannan da zaki zo ke ce mai kashe kuɗi akan aje a suyo kan da za a yi tsiya ta ku a bikin yarki ke wannan kuma kina ganin gata kika yi mata kwaikwayon Yahudawa yayi mana yawa wasu irin wayannan tarurrukan ma fa ana yin su ne kafin a yi aure ba daura auren ba tukunna duk wanda wai jajibirin daurin aure ne ta tazo ta tsaya ta rungume shi ya rungume ta ta sumbance shi ya zauna akan cinyanta ta dafa shi ya dafa ta mai hoto yana musu hoto wai sunan shi wai pre-wedding pictures tun kafin a daura aure da mijin da zai aure ki da inyamurin da ke Enugu duk matsayin su daya kafin a daura aure duk ɗaya suke ba bambanci to Allah ya hana mu yace kar mu zama masu koyi da kafirai kar mu kwaikwayi kafirai wala tuqil kafirina wal munafiqin kar ku yi biyayya ma kafirai da munafikai amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa za ku bi sunnonin waɗanda suka gabace ku taku bayan taku da'i dani bayan dani zira'i bayan zira'i duk yanda suka sa kafanku kafansu suna dagawa za ku ajje na ku manzo Allah ya ce kai inda za su shiga ramin damu za ku bi su za ku dauka wayewa ce sabai suka ce ya rasulullahi suwa kake nufi yahudawa da nasara yace to suwaye in ba su ba su ne nake nufi daka yanzu idan da za a zo a ce an yi biki a dauko maka hoton amarya a coci da hoton amaryan musulmai su Hafsa da Maryam da Aisha ga hoton ingozi da Juliana da suwaye a hada su a cakuda su a ce ka bambance wacce ce musulma wacce ce alniya ba za ka iya bambancewa ba saboda me saboda irin suturan kafura a coci ita ce irin suturar ƴar musulmai wajen bikinta. Kuma saboda rashin lissafi, ita macen da aka wajabta mata ta suturce jikinta gaba daya, sai ta sanya wani dogon riga matsatse hannun rigan a waje, sannan wuyanta a waje, kirjinta a waje, gadan bayanta a waje, sannan rigan ya matse, sannan shi kuma angon sai ya sa babban riga saboda hauka. Shi angon sai ya sa babban riga, ita kuma sai ta sa wannan matsatsun kayan saboda rashin lissafi da rashin kishi. Shi abin da yake so da ita ma abin da take so shine suna so in an zo biki su ga cewa ga videos din su nan suna ta yawo a Facebook, ko ina ta je kaga ana sa ta, ana ce ga wasu an ga wani ango da abarya nan. Shi wannan abin dadi yake masa saboda shashashani shi. Saboda ita din ma shashashaci, ana yawo da tsaraicin ki, mala'iku suna tsine miki albarka, kin yi sujjada kina subhana rabbiyal a'la, mala'iku suna Allah wannan baiwa ta kaga tsine mata albarka. Duk motsin ki kadan kina karatun Qur'ani, mala'iku suna tsine miki albarka. Saboda wani yana ganin hoton sai ya saving ya ajiye a wayansa, wani zai yi sharing ya tura ma mutum 5,000 shi ma, wani shi ba zai sake tura wa mutum 1,000 kaza, wani shi sai ki bar mummunan abu da za a yi ta kallo kina samun zunubi har tashin kiyama. Dama wannan ita ce illan social media. Allah ka sa mu dace. Da haka Allah ya ce kar ku yi koyi da kafirai da munafukai. Ku sai ce inna Allah, lallai Allah kana aliman hakima, Allah masani ne, Allah mai hikima, duk abin da kuke yi Allah yana sane da ku. Sannan sai Allah ta'ala ya ce wattabi ma yuha ilaika, Allah ya ce ka bi abin da aka yi maka wahayi min rabbika, daga wajen ubangijinka, da kai da al'ummarka duk abin da aka yi maka wahayi aka saukar, ku bi ku yi ma Allah biyayya. Abin da Allah ya ce ku yi ku yi, abin da Allah ya ce ku bari ku bari, wannan shine abin da ya kamace ku. Wattabi ma yuha ilaika min rabbika, Allah ya ce ka bi ka bibi duk abin da aka yi maka wahayi daga wajen ubangijinka. Kar ka bi wani abu sabanin wahayin da Allah ya maka, domin wahayin Alkur'ani shine wahayi mai albarka. Abinda Qur'ani ya wajabta mana ya tilasta mana mu yi, anan ne ake samun albarka a ciki. Duk abinda muka yi wasa da shi kuma albarka ba za ta samu ba. In muka yi wasa da Alkur'ani, muka yi wasa da abinda Allah ya saukar, to anan ne kuma za mu shiga jeji. Duk wanda koyo shiga jeji ya san ya bata, ba zai kuma taba isa inda yake so ya isa ba, dole sai ya dawo kan titi. Dan haka Allah ta'ala ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbika, ka bi abinda aka yi maka wahayi daga wajen ubangijinka na Qur'ani da Sunna, domin Allah ba abin da yake buya gare shi. La takhfa alayhi khafiya, ba wani abin da yake buya ga barin Allah. Allah ta'ala ya ce inna Allah, lallai Allah kana tuntuninsa dama ya kasance, haka yanzu haka gaba, bima ta'amaluna, dangane da abin da kuke aikatawa, khabiran, Allah masani ne. Duk abin da kuke aikatawa Allah na sane da shi, ba wani abin da za ku aikata wanda Allah bai sane da shi. Allah sai ya ce wa tawakkal ala Allah, Allah ya ce karka ji tsoron kafirai, karka ji tsoron munafukai, wa tawakkal ala Allah, Allah ta'ala ya ce ka dogara ga Allah. In wa kafa billahi wakila, Allah ya isa zama abin dogaro. Ka dogara ga Allah, ka mika lamuranka ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa. Karka ji tsoron kowa, karka ji tsoron munafukai, karka ji tsoron kafirai, karka ji tsoron wani zai maka barazanan kisa, ko wani zai maka barazanan talaucewa, ko wani zai maka barazana na wani masifa na rayuwa. Allah ya ce karka ji tsoron komai, abinda kawai Allah yake so shine kai kawai ka dogara ga Allah. Ka fawwala al'amarin kama Allah, ka yarda cewa Allah ya isan maka, ka yarda cewa Allah shine jagoranka, Allah shine wanda zai zama wakilinka akan komai. Babu wani wanda ya isa maka abin da Allah bai maka ba, babu kuma wanda ya isa hana ka samun abin da Allah ya kaddara maka. Baka fa billahi wakila, Allah ya ce ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya isa, ya cancanta ya zama abin dogaro. Allah ya kai a dogara gare shi, kar kuma ka dogara ga wani wanda ba Allah ba. Wannan shine abin da Allah kuma ya maimaita ma Annabi sallallahu alaihi wasallama, wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut, Allah ya ce ma Annabi ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa. Shine wa Allah, shine rayayye, al hayyul qayyum kenan, wanda rayuwarsa tabbatacciyar rayuwa ce, Allah kuma baya mutuwa. Babu ran da za a wayi gari a ce babu Allah. Duk wanda kika dogara ga shi, duk wanda ka dogara ga shi, to watan wata ranar za a neme shi a rasa. Allah kuma ko ina kaji akwai shi. Duk wanda kuma kake ganin in ba shi akwai matsala, ko kike ganin a to yanzu in wacce ta rabu da ni, ko in wane ya rabu da ni wa zai bani kaza. To sai ki tuntuntuni ki tunani ki ga to sauran waɗanda suke rayuwa a waje kaza da ba su san wacce ba, su kuma yaya kenan, su wa yake ba su? Allah ne yake bayarwa. Ashe kenan ni ma Allah ne yake bani. Illa iyaka Allah cikin hikimar sa yakan sanya arzikin wani ya biyo ta hannun wani. Wannan hikimar Allah ce. Ko da kin ga wani ya baki, to ba nashi ya baki ba, naki ne Allah ya bashi, yace to arzikin wacce ce bari in baka ya bi ta hannunka ka bata. Kuna fahimta ku? Saboda haka wakafa billahi wakila, Allah ya isa ya zama abun dogaro. Wa tawakkal alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Allah ya ce ka dogara ga Allah wanda yake mabuwayi ne shi, wanda duk inda kake tsaye kana bautan Allah, Allah yana ganin ka. Sujjadan da kake yi Allah yana gani. Allah shine mai ji. Duk sanda ka kira Allah kace ya ubangiji, Allah na jin ka. Allah kuma na sane da halin da kowa yake ciki, innahu huwas samiul alim. Saboda haka Allah ya ce wa tawakkal ala Allah, Allah ta'ala ya ce ka dogara ga Allah, wa kafa billahi wakila, sannan Allah ya isa ya zamo wato ainihin abin dogaro. Allah ya bamu ikon dogaro gare shi. To sai mu tsaya kan wannan ayoyi guda uku, in Allah ya kai mu a gobe sai mu zo mu daura akan aya ta hudu insha Allah ta'ala. Abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada, inda muka kuskure Allah ya yafe mana. Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu, Allah kuma ya biya mana bukatunmu na alkhairi insha Allah ta'ala. Gobe zamu zo mu fara karatu karfe 10:30 insha Allah. Allah madaukake sarki mana albarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Amin. Amin.